نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي حق و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكيلالي جزاكي أولا قرينا كانوا أولا يمتشينا لاربا جران الهمس يو شابي قوتا سفر هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيرا تلي قلو لأربا إلا بيو wanda kuma yake daidai da 30 ga watan 9 biladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-Imam Sheikhul Islam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 151 a cikin wannan littafi bayan tsaiko da aka samu saboda larura da ta shigo duniya gaba ɗaya, ba ƙasar mu kawai ba, da muke addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen ta, kuma ubangiji yayi mana yayi wa dukkan al'ummar musulmi. Allah kada ya ƙara nuna mana wani yanayi irin wannan. Za mu tashi fasali na 49. Bismillah mana الفصل التاسع والأربعون فصل أربعين ترى فيما يقال إن فيما يقال ويفعل عند الغضب جمال أبن أكي فناقكما أيكتايا إن فشي. قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. To idan shaidan ainihin ya sanya maka wani waswasi, fasta'id billah, to ka nemi tsarin Allah, innahu huwa as-sami'ul 'alim, lalle shi mai ji ne masani. Wa qala Sulaiman ibn Surat, Sulaiman ibn Surat yace kuntu jalisan ma'a an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na kasance ina zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, wa rajulani yastabbani, wasu mutane biyu a wurin suna bacin juna, ahaduhuma qad ihmarra wajhu, ɗayansu ma har fuskarsa ta yi jawur, wantafakhat awdajuhu, jijiyoyinsa sun furfuto. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, lalle ni na san wata kalma da mutumin nan zai faɗe ta da abin da yake ji ya rabu da shi. Law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid, da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to da abin da yake ji ya tafi ya bar shi. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa an Atiyyah ibn Urwa qala, daga Atiyyah dan Urwa yace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتي وإن الغضب من الشيطان للي فشي دك شيطاني وإن الشيطان خلق من النار كما للي شي شيطان أنهل تشيش دك وتا وإنما تطفأ النار بالماء كما أنا كش وتاني للوا فإذا غضب أحدكم فليتوضأ دون هكا إذن دينكو يفشي to yi alwala. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud da ruwaito shi. Wa fi hadithin akhar, a wani hadisin, annahu amara man ghadiba idha kana qa'iman an yajlisa wa idha kana jalisan an yattaji'a. A wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarci wanda yayi fishi idan a tsaye yake to ya zauna, idan kuma a zaune yake to ya kwanta. Waɗannan hadisai ko kuma wannan babi, kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa ya kulla wannan babi ne domin bayanin abin da ya kamata mutum yayi yayin da ya fusata ko kuma ya fada lokacin da ya fusata. Al-ghadab fishi abinda malamai suke ta'arifin sa, suna cewa wato jinin mutum ne, jinin zuciya ne yakan rababbaka yayi zafi wanda har zai sa mutum ya ji yana son ramuwar gayya akan abin da aka yi masa. Shine suke ta'arifin su da cewa ghalayanud dami li iradatil intiqam, wato jinin mutum ya dau zafi, ya rika zababbaka domin yana son ya ga ya rama abin da aka yi masa, ko kuma iradatul idrar bil maghdub alayhi, da wasu suke cewa nufin ko cin kudirin yadda zai cutar da wanda yayi fushi da shi. Saboda wannan shine ta'arifin fushi, amma irin na dan adam ba fushi, wato fushi irin na makhluk, na mahluki, ba fushi irin na ubangiji ba. Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da fushi, wa ghadiba Allahu alaihim, ce Allah yayi fushi da su. Lam tarau ila min qaumin tawallu qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala hum minkum, mutanen da Allah yayi fushi da su. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kansa da fushi, amma fushin Ubangiji sifa ce wacce ta dace da shi, ba sifa ce irin ta mahaluki ba. Kamar yadda aka sani, sifofin Allah duka sifofi ne waɗanda sun sha bamban da sifa ta wani mahaluki, ko da kuwa za su yi kamanceceniya a suna, to amma a hakikanin al'amarin yadda suke sun sha bamban da juna. Allah ya sifanta kansa da fushi kamar yadda ya sifanta abin da yadda mahaluki yake sifanta da fushi, sai dai fushin Allah ba irin fushi ne na mahaluki ba. Kamar yadda bawa yakan so yakan ki, Allah kuma yakan so abu yakan ki abu, amma kowanne sansa da kinsa ba iri ɗaya ba ne. Duk sanda aka jingina sifa zuwa ga Allah subhanahu wataala, to tana ɗaukan ma'anar da ta sha bamban da sifar mahaluki, domin shi yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shi ba wani abu da ya kama da shi, ma kuma shi mai ji ne mai gani, duk da cewa sauran halittu ma suna ji suna gani, to amma shi jinsa da ganinsa ba irin nasu bane. Don haka koda an sifanta Ubangiji da wata sifa, ba yana nufin wannan sifa ta yi daidai da sifar wani mahaluki ba idan an sifanta shi da wannan sifa. Don haka baya dacewa idan Allah ya sifanta kansa da sifa, mu mu yi tawilinta mu canza mata ma'ana mu ce ba haka Allah yake nufi ba. Duk da muka ga wa ghadiba Allahu alayhi, in ce Allah subhanahu wataala ce ya yi fushi da shi, mu ce ai abin da ake nufi yana nufin ya azabtar da shi, sai mu fassara fushi da irada, wanda kuma irada sifa ce mai zaman kanta. Inna Allaha yaf'alu ma yurid, Allah yana aikata abin da ya ga dama, fa'alu lima yurid. Saboda haka irada sifa ce mai zaman kanta, al-ghadab shi kuma sifa ce ita ma mai zaman kanta. Haka fassara sifar al-ghadab da irada, wannan canzawa Allah subhanahu wataala maganar sa ne. Ubangiji subhanahu wataala ya razana dukkan wani wanda zai kashe mumini da gangan, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima. Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta, ya razana wanda duk ya kashe mumini da gangan, to man yaqtul mu'mina muta'ammidan, wanda duk ya kashe mumini da gangan, fa jazaohu jahannam khalidan fiha, sakamakon sa jahannama ne kuma zai dawwama a cikin ta. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah yayi fushi da shi, wala anahu ya la'anci shi, wa adda lahu azaban azima, kuma ya masa tanadin azaba mai girma. To kaga waɗannan dukkanin su gaba daya tsoratarwa ce, ukuba ce da Allah subhanahu wataala ya alkawarin zai yi wa dukkan wani wanda ya kashe mumini da ganga. Daga cikin waɗannan hukumomi akwai fushi da Allah zai yi da shi, wata sifa ce wacce take mai zaman kanta. Saboda Allah subhanahu wataala ya sifanta da sifar fushi, saboda fushinsa ba irin fushi ne na mahaluki ba. Saboda mun fassara fushin mahaluki da cewa ghalayanu damil qalbi shine jinin zuciya ya rubabbaka har ya kai mutun yana jin yana so yayi abin nan to ubangiji ba haka fushin shi yake ba wannan fushi ne na mahaluki sanne ce qala Allah subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun Allah ce idan shaydan ya sanya maka wani waswasi fasta'iz billahi innahu as-sami'ul 'alim Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan aya a wurare guda biyu akwai a cikin suratul a'raf akwai a cikin suratul fussilat wannan ita ce ta cikin suratul fussilat innahu huwas sami'ul 'alim cikin suratul a'raf ubangiji ya faɗi irin wannan wa imma zagannaka minash shaytan nazghun sai ya ce fasta'iz billahi innahu sami'ul 'alim ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da shaytan yayi kokarin sanya maka wani waswasi wani tunani to ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne wanda yake mai ji yana jin ka lokacin da kake neman tsarin sa kuma al-alim yana sanar da halin da kake ciki na neman taimako saboda haka kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim ubangiji zai ji abin da kake faɗa kuma ya san yanayin da kake ciki zai kawo maka tallafi an-nazmu shine an-nahs kamar zunguri haka kamar yadda tsinkare mutun da igiya da abin nan da allura shine ake kira an-nazm to haka faɗi an-nazm aka jingina wa shaydan to ana nufin waswasin sa da zai jefa wa mutun a cikin zuciya to an kwatanta shi da tsikarin allura tsikarin allura ko haka ya tsikare ka da kuma shi waswasin shaydan shi ba aka sifanta shi da wannan domin dukkanin su wani abu ne wanda yake ba a zahiri ba yanzu dan allura ta tsikare ka ba ka iya nuna gurin in ba dai wato ba za a iya ganin gurin ba a zahiri sai in ka nuna wa mutum ka ce a nan ne ba fitowa zai iya bayyana ba kamar yankan wuka ba ko saran da ko wani abu irin wannan saboda wani abu ne a koye to haka shi ma waswasin shaydan wani abu ne da yake yin sa a koye ba zahiri zaka ga shaydan sanda zai zo yana maka waswasin ba sai dai mutum ya rika jin tasirin waswasin a cikin zuciyarsa abinda yake kulla masa a cikin zuciyarsa yana bayyana har kuma yana so ya ga cewa yayi wani abu sakamakon wannan kullin da yake ji a cikin zuciyarsa to shi yasa aka sifanta waswasin shaydan da annazghu wanda annazghu yana nufin an-nafs wal gharz bil ibra dan tsikar mutun da allura shi ake kira an-nazgh zamu ga annabi Yusuf alaihi salam ya yi amfani da wannan kalma inda yake cewa inda lokacin da ƴan uwansa suka zo suka same shi a Masar yake cewa waja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha yace min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaydan ya jefa waswasi ya sanya kulli a tsakatan na tsakanina da ƴan uwana wato ya zuga tsakanina da ƴan uwana haka wannan shine fushi yana shiga ƙarƙashin wannan fushi yana shiga ƙarƙashin nazghu shaytan wato lokacin da mutum yake fushi to a lokacin shaydan yake samun dama ta yadda shi kuma zai yi ta yi masa wahayin irin nasa iri shi yasa aka jingina fushin da shaydan da cewa fushi ɗabi'a ce tare da ɗan adam to amma shaydan yana amfani da ita wajen lokacin da mutum yake fushi yayi ta jefa masa tunani iri-iri na wasu abubuwa da zai aikata wanda ƙarshe ya zo kuma yana da dama a kansu sannan sai malam Ibn al-Qayyim ya kawo mana hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Sulaiman ibn Surat Sulaiman ibn Surat sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama mutumin Kufa ne Sulaiman ibn Surat Abu Mutarrif الخزائي الكوفي صحابي ne daga cikin sahabban baki sallallahu alaihi wasallama kuma mutumin Kufa ne yana daga cikin wadanda suka rubuta takarda zuwa ga Husayn ibn Ali ibn Abi Talib suka yi masa mubaya'a lokacin Yazid cewa yazo za su taimaka masa yana cikin mutanen Kufa da yayi wannan to kuma daga baya bayan ya sayyidina Hussein ya fita ya nufi inda suke daukan su fito su mutanen Kufan kamar yadda suka yi masa alkawarra da takardu daban-daban sai ya zama sun kyale shi wanda a lokacin Ubaydullah ibn Ziyad ya aika sojojinsa da suka tare Hussein a Karbala abinda ya faru na kashe Hussein ya faru to shi Sulaiman ibn Surat yana daga cikin waɗanda sun yi wannan rubutun don haka abin ya dame shi kwarai da gaske ganin cewa ga irin abinda wannan rubuce-rubucen nasu ya haifar sun rubuta masa sun kuma nuna masa cewa suna tare da shi kuma duk mutanen Kufa gaba ɗayansu sun yi masa mubaya'a saboda haka in ya fito zai samu waɗanda za su ba shi kariya babu abinda zai same shi wannan ta sa ya fito kuma daga ƙarshe bai ga kowa ba sai waɗanda suka fito domin su yaƙe shi ko kuma su hana shi shiga garin Kufa to anan aka kashe sayyidina Hussein shekara ta 61 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama to Sulaiman ibn Surat yana cikin wanda suka yi nadama kwarai da gaske na rashin na ganin abin da ya faru na ba su je sun taimaka masa ba sun yaƙi tare da shi mutum ne mai ibada mai addini kwarai da gaske to waɗanda suke mutanen kirki da suka shiga cikin wannan guguwar har suka ga cewa ya kamata Hussein ya fito su za su taimaka masa ko da kuwa zai haɗu da fushin gwamnatin Yazid ibn Muawiya mutanen kirki da suka shiga wannan abin ya dame su kamar su suka yi sanadiyar mutuwar sayyidina Hussein saboda da ba su yi wannan rubuce-rubucen ba da yana tare da ƴan uwansa a Madina bai jawo bai fita ba har abin yadda ya faru wannan ya sa suka fito suka nuna tubansu zuwa ga Allah akan abin da suka yi suka kafa wata runduna wanda suka kira jaishu tawabin wato rundunar waɗanda suka tuba zuwa ga Allah saboda haka suka ce to za su fito su yaƙi waɗanda suka yaƙi Hussein har suka kashe shi to nan ma suka shiga fafatawa da gwamnatin Yazid ibn Abu Muawiya a cikin wannan fafatawar aka kashe Sulaiman ibn Surat saboda haka an kashe shi shekara ta 65 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su wato dubunnai ne suka fita da yake kiransu jaishu tawabin wanda zai nuna maka ita fitina wani lokaci za ka iya samun mutanen kwarai a ciki saboda layin da ta taso idanu sukan makance saboda haka sai kaga wasu sun kasa gane inda gaskiyar take saboda haka suna iya shiga ciki kuma watakila ma har ƙarshensu ya zo a cikinta to wannan kuma zai fitar da su daga mutanen kirki ba ga dai wannan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana da cikin sahabban da aka sifanta su da yawan ibada aka sifanta su da addini kuma tare da shi akwai tabi'ai da yawa da duk wanda ya ga sahabi sunan shi tabi'i saboda haka duk waɗanda suke tare da shi tabi'ai ne amma kuma gashi sun fito suna karambanta da hukuma wanda ƙarshe har wasu da yawa suka mutu a nan daga ciki akwai shi Sulaiman ibn Surat kuma aka samu mace-mace da yawa saboda haka samun wani mutumin kirki a cikin wani abin da yake na kuskure wannan ba shi zai fitar da shi daga sunansa mutumin kirki ba sai ci gaba da faɗarsa ana masa addu'a saboda haka wannan sahabi ne gashi kuma muna karanta hadisansa da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya saya abubuwan da ya kaddamar na alkhairi su share masa kurakuransa yake cewa kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance zaune a majalisi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastahabbani cikin majalisun kuma sai wasu mutane biyu rikici ya hada su saboda haka sai suka shiga bacin juna kowa yana gaya wa ɗan uwansa bakar magana to ɗaya daga cikinsu ya fusata kwarai da gaske da kamar shi Sulaiman ibn Sura yana cewa qadih marra wajhu fuskarsa tayi ja wato idansa yayi jawur sannan ga jijiyoyinsa duk sun fito yanayi dai na mai wanda ya riga ya cika da fushi wanda a lokacin babu abinda ba zai iya yi ba to hadisin Mu'adh ibn Jabal da ya ruwaito wannan hadisi kamar yake cikin Musnad da Sunan yake cewa hatta innahu la yukhayyalu ilayya anna anfahu la yatabazza'u min al-ghadab wato saboda fushi hancinsa yana irin huruwa din da ka san mutum ya fusata zaka hancinsa har wani balambalan yake saboda fushi yace har sai da muka rika ganin kamar mahaccinsa tsagewa zai saboda ya fusata ya tana ta hura hanci to wanda yake nuna maka yayi fushi matuka da gaskiya ya kai gaya fushin nasa ya tsananta ya tike to shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid ni na san wata kalma da zai fade ta da abin da yake ji ya daina ji a ruwayar Mu'adh yake cewa inni la a'lamu kalimatan law yaquluha hadha al-ghadban la dhahaba anhu al-ghadab nabi ji na san kalmar da inda a ce wannan wanda ya fusata zai fade ta to da fushin da yake ji ya kauce law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zahaba anhu ma yaji da abinda yake ji din ya tafi wato da zai ce a'udhu billahi a ruwayar Mu'adh da zai ce allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim wato ya nemi tsarin Allah daga shaitan al'ananne to da abinda yake ji ya daina ji a ruwayar Muslim yake cewa sai wani mutum wanda ya ji maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da alama a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga miryarsa ba yayi maganar kasa yadda shi su wadancan ba su ji abin da ya faɗa ba sai wani mutum wanda shi ya ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya tashi ya je ya samu wannan mutum ya gaya masa cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka faɗa a ruwayar Bukhari ya zo da lafazin faqalu lahu sai suka ce masa wato wannan ruwayar Mu'adh tana fassara wannan ruwayar cewa ba dukan su ne suka fuskanci mutumin suka yi masa magana ba daga cikin su wannan mutum shine ya yi masa magana a wata ruwayar a cikin Sunan Abi Dawud ta nuna cewa wanda ya yi masa magana shine Mu'adh ibn Jabal shine ya same shi yake ga masa ga abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa masa yake cewa faja'ala Mu'adh ya'muruhu fa'aba wa fadhahik Mu'adh ya riga cewa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kuma yana taurarewa yana kiyawa har Mu'adh ibn Jabal ya yi masa dariya to shi kuma wannan dariyar sai ta ƙara fusata shi yace cewa kuma abin ya zama tsokana tatimmar hadisin yadda yake ƙarshen hadisin sai yake cewa wannan mutum sai ya je ya gaya masa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace ta'awuz billahi minash shaitanir rajim kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai mutumin nan yace aturabi ba'san kana ganin ina akwai wata matsala da ya tare da ni wato kana tsammanin akwai wata matsala da ya tare da ni a majnunun ana ni ba ukaci ne da zaka ce in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sauraka ya ce da shi ya tafi ya bashi guri a wata ruwayar yake cewa hal bi min junun hauka ne ya same ni zaka ce in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to malamai suka ce wannan wani irin mutum ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya faɗi kaza dan ya samu saukin abin da yake ji amma kuma shi yana bada ansar da cewa shi fa ba mahaukaci bane to wani irin mutum ne wannan wasu malamai suka ce wataƙila ba kafiri ne ce Annabi ya ce ka ce kaza ka ce a tafi a baka guri shi ne ba mahaukaci ne wasu suka ce a ta yi munafiki ne tunda munafikai suna zama cikin majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama tayu yana cikin su don haka yake yadda ya bi wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce a tana yi wa fushin ne tsanani har ya fitar da shi daga mai yanayin sa saboda kai fitar ga hayyacin sa har ma yake fadar wadannan maganganu wasu kuma suka ce wata kila yana daga cikin wawayen al-a'rab qauyawa akwai qauyawa da suke shigowa sukan zauna majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi wani abubuwa wanda mutumin da ya san darajar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da shi kullum ya san ba zai yi ba kada ku sani suratul hujurat ta gaya mana yadda irin yadda suke da ladina yulanu laka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilu wadanda suke kiran ka ta bayan dakuna Allah ce yawancin su ba su da hankali suka shigo suna da tambaya ba za su jira Annabi ya fito ba sai su yi ta bayan gidansa suna kwalla ihu suna kira ya Muhammadu ka menene kaza suna so daga cikin gida Annabi ya ba su ansa to kaga sahabin da yake zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda yake ba zai yi ba shi yasa Allah ce aktsaruhum la yaqilu ce yawancin su ba su da hankali wato iya hankalin sa kenan yana ganin tunda Annabi ne Allah ya ce karantar da su don haka kowane yanayi yake barin kawai ya je ya same shi ya ce ya gaya masa abin da ya kamata ya ji Allah ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum ce da sun yi hakuri har sai ka fito da ya fi musu alkhairi to wasu suka ce tana yi wa shi wannan mutum yana daga cikin irin waɗannan al-a'rab din waɗanda ba su da ilimi ba su san hukunce-hukuncen shari'ar Allah ba العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدا وأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله سولاك ديوا دقا تشكين الأعراب متانا قوي وسوسا أبندا وكنشو كنشان الله يسوكر ومنزل صلى الله عليه وسلم راك شيتنا ننسى يتولى كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو كتشيني قوي كما تفعلها ما شيبا ما هو كتشيبني ما زيفا دابا بيسان شيوا ونبشد ديبا wani nau'i ne na zungure shedan zunguri ne na shedan yana cikin wasuwasin shedan shi yasa ma ya canza kamannin sa kaga idanun sa sun yi jawur fuskar sa ta yi jajawur cikin da taso warjini ne ko mutum farar fata yanda jinin sa ya abin da za ga jikin sa yayi ja saboda fuskar sa ta yi ja ta yi dau sannan ga idan abin nan ga jijiyoyin wuyan sa duk sun fito ga hancin sa yana ta huruwa to shine amma duk da haka yake cewa shi ba mahaukaci bane Abu al-Abbas al-Qurtubi Ahmad ibn Umar a cikin littafinsa al-Mufhim yana cewa wannan hadisi yana nuna cewa shaydan yana da tasiri matuƙa wajen wato tunzura mutum ya fushi wajen tunzura mutum ya fushi wajen zuzuta fushi a tare da mutum ya kuma sa fushin ya yi ta ƙaruwa hal ya kai shi ga cutar da wanda ya yi fushi da shi wato ya kai masa duka ko ya lalata wani abu na shi ko ya lalata wani abu na shi wanda ya fushi da shi ko ba shi kansa abin da yake watakila akwai wani abu mai amfani a hannunsa ya jifa da shi san fushi yana sa wannan idan muka ga lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo ya samu mutanensa sun koma bautar dan maraƙi bayan ɗan lokaci ƙanƙani da ya bar su kwana 40 bai zo samu sun koma bautar dan maraƙi Allah ce fa alqal alwah wa akhadha bi ra'si aqihi yajruhu ilayhi yadda nan ya zubar da allinan attaura din nan rubutaccen littafin Allah ne maganar Allah ce da Allah ya rubuta masa wa katabna lahu fil alwah ubangiji ya rubuta masa wannan attaura din saboda maganar Allah ce amma da fushi ya riga ya rufe shi sai ya mamanta da abin da yake hannunsa saboda kai ya jifa da allana attaura kuma ya kama kan dan uwansa gashin dan uwansa yana jan gemunsa Haruna wansa ne ba makaninsa ba wansa ne amma fushi da ya tsananin fushi ne alghadabu ne fillah hamiyatan lidinillah saboda an shiga wani hurumin Allah ba wani abu shi aka yi masa ba shi ana yi masa yana ta hakuri shi a karan kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta mana Annabi Musa da cewa abinda shi ake yi masa yana hakuri, ba wai shi duk wani abu kushi yake yi a kansa ba. Suna sun cewa sifar Annabi Musa tun daga shi can a farko-farkon tasowarsa da ya naushi wani har ya mutu, fawa kazahu Musa faqadha alai, ta hayya kai naushi ga wani har ya mutu. Zaka wani zai iya cewa to shi Annabi Musa yana da saurin fushi, a yana da saurin fushi akan wani abu ba akan abin nan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu Musa laqad uziya bi akthar min zalika fa sabr. Lokacin da aka zo aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum da yayi wata magana ta batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya adalci, har sahabbai suka fusata wasu suke cewa ga abinda wannan yake fada. Annabi yake cewa Allah ya ji kan Annabi Musa, an cutar da shi da abinda ya fi haka amma ya hakuri. Shi kaga shi a karan kansa yana hakuri. Ce la takunu kallazina azaw Musa, ce lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Saboda Annabi Musa an cutar da shi, an cutar da shi a karan kansa shi ya hakuri, amma in aka yi abin da ya shafi addinin Allah aka shiga hurumin Ubangiji ko ga ana cutar da wani, to baya sassautawa, baya sassautawa. To anan ne fushinsa yake bayyana. Saboda anan yayi fushi ne saboda ganin an shiga hurumin Allah subhanahu wataala, musamman abin da ya shafi tauhidi, mutanensu da ya bari ya je karɓo musu hukuncin shari'a yadda za su rayu wajen bautar Allah da kuma mu'amala a tsakaninsu, da zo ya samu cewa sun koma bautar dan maraƙi. Saboda wannan ya bakanta masa kwarai da gaske, fushinsa ya tsananta, ya yi tsanani har ya jefar da allunan attaura. Idan mutum yana cikin yanayinsa, kai musulmi ma wanda baka kai martabar Annabi ba, a ce akwai littafin Allah a hannunka, ba za ka jefar da shi ba, ba ka jefa da shi ba, ga wani ya jefa da littafin Allah sai kafiri, ba musulmi ba. To wannan shi yake nuna maka cewa tsananin fushin da yayi ya kai matuƙa, ya kai matuƙa. Shi yasa da Ubangiji subhanahu wataala ya tashi suranta mana lokacin da fushin ya sauka, su ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah, walko abin da yace ne je tattaro wannan alluna ya kuma abin. Allah sai ya kirawo, sai ya sanyawa kwantawar fushin, sai ya ce masa sakata al-ghadab, fushin yayi shiru. Wato ashe kaga dilirin fushin ne ya rufe shi gaba ɗaya, baya jin komai, baya ganin komai. Sawa kai yanzu fushin yayi shiru, sai aka jingina shirin ma zuwa ga fushi, yani sakatal ghadab, fushi yayi shiru da zai nuna maka tsananin fushin. To irin wannan fushin da yakan fitar da mutum daga hayyacinsa shine wanda malamai, wasu daga cikin malamai suke cewa idan mutum ya kai irin wannan yanayi, ya kai wannan stage din, to tasarrufat ɗinsa, abubuwan da zai yi ba a izina da su. Da a lokacin zai saki matarsa, suka ce wannan sakin ba za a lissafa shi cikin saki ba, saboda a lokacin baya cikin yanayinsa. Ubangiji subhanahu wataala yana dangantawa mutum hukuncin abinda ya yi ne, yana sane da abinda yake yi. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, ashe kaga dukkan abinda ya tafiyar da hankali har ya san, har ya zanto kana maganar ma da baka san kana yin ta ba, to wannan ba a kama mutum da shi. A irin wannan yanayi ne zaka ga cewa abinda yake nashi mai amfani ma yana lalatawa. Zaka ga idan waya ce a hannunsa ma ya buga ta da ƙasa duk tsadarta, talabijin ce a gabansa ya fashe ta, ya faffasa ta, ya abin. To kaga wannan ya fita daga tsaurinsa. To irin wannan ne ake cewa sakinsa, wasu malamai suke cewa bai yi ba, saboda ya yi shi bai san me yake yi ba, kamar sakin wanda yake cikin maye ya bugu ya ce ya saki matarsa, dalaku sakra, saboda shi ma a lokacin bai san me yake faɗa ba. Shi kuma wanda bai san me yake faɗa ba, to ba a ɗaukan hukunci, ba a jingina hukuncin wani abu da ya yi. In ciniki aka zo aka ce ga wannan takaddar abin nan da aka ciniki, ga shi ga sa hannu, a lokacin ya karɓa ya sa hannu, to sa hannun bai yi ba, saboda bai san me yake yi ba. amma ba wai kawai fushi ka san a halin da kake ciki ba, kawai ka saki matarka kuma ka zo ka ce to malam ba a cikin fushi na saki ta. Akwai masu kokarin sai sun yi wannan tawilin karfi da yaji, ai ba akwai mazhabar da tace in an yi fushi saki a cikin fushi ba, babu. To wallahi na ji haushi ne, daga amma lokacin da za a sa hannu aljihunsa ba zai gane. To kaga wushin da ka san aljihunka inda yake, in an taba aljihun za ka kai cafka na ba. Saboda talaqul ghazban da ake magana ba wai kowane fushi ba, da bancan yawanci waɗanda suke sakin matansu sai sun yi fushi suke sakin su, sai su bata musu rai suke sakin su. In ka ce duk fushi sakin bai ba, to babu wani fushi, babu wani saki da yake yiwa. Da bata maka rai ka zo kana ta bambami kana ta surutai ka ce ka saki matarka, ta saku. Sai dai in irin fushi ne wannan da in akwai alqur'ani a hannunka zaka iya jefarwa. To kaga kai ma dai ba kai wannan kasassabar ba, ka jefar da alqur'ani kana musulmi, ka san inda ka jefa kanka. Saboda haka ka duba ka ga irin yadda fushin yayi wa annabin Allah, har ya zubar da allina a tura bai ma san yayi ba. Shi yasa yana dawowa hayyacinsa akhadha alwah, yaje tattaro su. To saboda haka shaydan yakan yi tasiri wani lokaci akan wanda ya fushi har ya kai shi ga irin wannan yanayi, ya kai shi ga wani abin da bai dace ba. To shine yace fa idza ta'awwada al-ghadban billahi min ash-shaytan ar-rajim wa sahha qasduhu lidhalik, yayin da shaydan zai nemi tsarin Allah daga shaydan kuma ya zanto da tawa zuciya yayi, fa qad iltaja ila Allah wa qasada, to ya koma ga Allah yanzu ya nufi Allah subhanahu wataala, wastajara bihi ya nemi mafaka gurin Allah subhanahu wataala, wallahu ta'ala akramu min an yakhzila man istajara bihi, Allah yana da karamcin da dukkan wani wanda yaje neman mafaka wajen sa ya hana shi. Allah yana da karamcin da ba zai hana duk wanda yaje neman mafaka wajen sa ba. To shi wannan mutum ya jahilci cewa shaydan ne yake wasa da hankalinsa, don haka inda zai ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim zai nemi mafaka ne a gurin Allah, kuma Allah zai bashi mafaka zai kare shi daga sharrin shaydan. Ya jahilci wannan, saboda haka sai ya faɗi abin da ya faɗa, yayi zaton cewa wanda zai faɗi wannan shine mahaukaci, shi kadai ne zai faɗi wannan kalma, ce a majnunan tarani, yana nuna inkarinsa ga wanda ya masa tambihi saboda maslaharsa, ya gaya masa abin da yake zai taimaka masa zai amfane shi. To wannan magana tashi tana nuna cewa lalle shi ne mahaukacin, don inda a ce akwai hankali tare da shi ba zai faɗi wannan ba. To shi yasa shi ma Abu Abbas al-Qurtubi yake ganin cewa wannan mutum yana daga cikin jufatul a'rab alladhina fi qulubihim min al-fiqh alladhina qulubuhum min al-fiqh wal fahmi kharab, yace yana daga cikin a'rab wanda babu fahimtar addini a cikin zuciyarsu. Hadisin Atiya ibn Urwa hadisi ne wanda yana da rauni, hadisi ne mai rauni. Hadisin Atiya ibn Urwa ce inna al-ghadab min ash-shaytan wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar, lalle fushi daga shaydan ne, shaydan kuma an halicce shi daga wuta. Wa inna ma tutfa'u an-nar bil-ma, kuma ana kashe wuta ne da ruwa. Fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda, idan ɗayanku ya fushi alwala. Wannan a isnadinsa akwai Abu Wa'il as-Sana'ani wanda malamai sun raunana shi, sannan kuma ruwayar Urwa ibn Muhammad an abihi an jaddihi Atiyya ibn Urwa, jaddi shine Atiyya ibn Urwa. Atiyya ibn Urwa abinnan shi wannan da yake cikin isnadin Urwa ibn Muhammad da kuma mahaifinsa Muhammad ibn Atiyya ibn Urwa, waɗannan duk majhulai ne, ba a san su ba, ba a san ko su wane ne ba. Saboda isnadin akwai illa uku a cikinsa, akwai illa ta wani mai rauni Abu Wa'il as-Sana'ani, akwai kuma illa ta mutane guda biyu waɗanda suke ba a san ko su wane ne ba. Don haka hadisi yana da rauni. Gabar innal ghadaba minash shaytan, cewa fushi daga shaydan ne. Wannan za mu ga hadisin da muka karanta na baya, hadisin Sulaiman ibn Suraj yana goyon bayan haka. yana nuna haka tunda kaga da yayi fishi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ce da shi yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nemi tsarin Allah daga shaytan a ruwayar mustadrak ta hakim ruwayar hakim a cikin mustadrak a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wa imma yanzaghannaka minash shaitanir rajim to wanda kaga ya nuna cewa ilalle al-ghadabu minash shaitan cewa shaytan daga wato fushi daga shaytan ne to ko fushi daga shaytan ne ko kuma fushi daga halittar da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam shaytan kuma yana amfani da wannan damar shaytan yana amfani da wannan damar kamar yake amfani da gara'is da yawa da Allah ya yi da halicce su tare da dan adam idan dan adam bai yi amfani da shari'ar Allah ba wajen tafiyar da su sai shaytan ya ribaci wannan shi kuma ya halakar da shi kamar gariza ta soyayya kakan so wani ko wata ko wani abu kamar dukiya to kaga wannan gariza ce ta kaso wani abu mutun ne ko kuma wani abin amfani ne kaso shi wannan dabi'a ce da Allah ya rishi da ita to wannan gariza ta soyayya shaytan na iya amfani da ita wajen ya saka ka kauce hanya akan abin da kake so ko ka neme shi ta hanyar da bata dace ba ko ka cutar da wani wajen neman ka same shi to kaga garizar asali daman tana tare da dan adam amma kuma shaytan ya sa shi ya sarrafa ta inda bai dace ba to haka ne shi ma fushi da zama gariza ta sha'awa shi halitta ce da Allah yake halittar sa da ita da halittar Allah zan tare da sha'awa zuyina linasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati sauraka gariza ce to amma garizan nan ta sha'awa garizan nan ta sha'awa shaytan ne ina iya amfani da ita wajen ya sa kaka saba wa Allah ta hanyar wannan abin nan saboda shi ma fushi zai zama cikin wannan layin ne gariza ce da Allah ya halicci dan adam da ita zai yi fushi to amma kuma idan bai kiyaye kansa daga da dokokin Ubangiji da ba wato bai bari dokokin Ubangiji sun hukunta masa zuciyarsa ba to shaytan shi kuma zai shigo ta nan ya ribace shi ya saba wa Allah ta inda bai dace ba don haka an ce innal ghadaba minash shaytan zai wa ana nufin yana kasancewa wato wani abu da shaytan yakan yi amfani da shi ko kuma fushin da ya fita daga da'ira ta itidali ya fita daga da'irar abin nan tsakatsaki har ya kai ya wuce iyaka to wannan kuma ya shiga da'ira ta shaytan saboda haka yanzu abinda ake nufi minash shaytan ma'ana ya shiga da'ira ta shaytanu a fushin sa ta yadda zai iya cutar da kansa ko ya iya cutar da wani hadisin gaba hadisi ne na Abu Dharr al-Ghifari wanda Abu Dawud ya ruwaito shi haka nan Imam Ahmad ya ruwaito shi Ibn Hibban ya ruwaito shi kuma ya inganta shi wasu malamai da yawa sun inganta shi wani hadisi na ƙarshe hadisin abin da cewa Abu Dawud da ya ruwaito shi ya raunana shi da irsal cewa hadisi ne mursal haka nan Daraqutni shi ma ya raunana shi da cewa hadisi ne mursal amma dai kuma da yawa daga cikin malamai sun inganta wannan shi wannan hadisi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku ya fishi yana tsaye to ya zauna idan kuma yana zaune fushin ya same shi to ya kishingida ko ya kwanta me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni Al-Khattabi yana cewa mutumin da yake tsaye to ya fi zama a cikin shirin yadda zai iya cutarwa idan har fushin ya riga to da in a tsaye kenan da zai iya kai duka zai iya kai mari in yana tsaye ya fi shiga cikin yanayin da zai iya yin wani abu a lokacin zai iya motsawa sabanin in ya zauna ya rage wannan damar saboda mutumin nan zai iya arcewa amma in yana tsaye zai iya binsa amma in yana zaune shi yana tsaye kaga zai iya gudu sannan in yana zaune ba zai iya caci masa da fada ba zai iya caci masa ba dole in za a yi fada sai ka miƙe tsaye kana zaune ba ka iya fada a zaune ba saboda haka in yana tsaye fushin ya zo masa to dan kada ya bawa damar shaytan ya yi amfani da zuciyarsa har ya kai wa mutumin nan cacima ko naushi ko duka to sai ya zauna kaga ya rage wa shaytan damar idan kuma a zaune yake shi ma wajen ya zaune anan ma akwai wata damar da bata kai ta tsayuwa ba to in yaji fushin ya abin da to sai ki shingida kaga dai kana kwance dai ai ba maganar cewa ka kama ka bige wani ko ka danne shi kai ma a ƙasa kake to wannan duk dan a ragewa shedan daman bakin da zai samu ne yayi amfani da wannan fushin ya jefa ka cikin abin da zaka zo ka yi nadama daga ƙarshe lokacin da nadamar da ba za ta yi amfani ba shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta fitintunu da za su zo bayansa a ciki yake cewa alqa'idu khairu min alqa'im wal qa'imu fiha khairu min albashi wato idan fitinar ta bayyana wanda yake zaune a ciki yafi wanda yake tsaye a wanda yake tsaye yafi wanda yake tafi wanda yake tsaye yafi wanda yake tafi da wanda yake takai kawo shi yana nuna cewa har yana kazar-kazar a cikin harkar fitinar ya shiga nan ya fita nan wannan zai sa fitinar ta ƙara ruruwa sabanin wanda yake tsaye guguda sannan kuma wanda yake zaune gara shi da wanda yake tsaye dan wanda yake tsaye abubuwan da zai yi ba daidai yake da wanda yake zaune abubuwan da zai ba za su kai na wanda yake tsaye ba ma'ana wanda yake tsaye sai ya fi tasiri a cikin fitinar sama da wanda yake zaune to duk wanda yana nuna maka cewa abinda ake bukata shine karegewa shedan dama ta yi amfani da wannan yanayin da mutum yake ciki har ya jefa shi cikin abinda zai yi yayi nadama daga ƙarshe lokacin kuma da nadamar ba za ta amfane shi ba a fushi iri-iri ne ba duka fushi ne yake zama laifi ba ko yake zama abin zargi akwai fushin da yake fushi ne mahmud fushi ne ma da ake za a yaba wa mutum a kansa shi ne mutum ya yi fushi al-ghadabu lillah kamar irin na annabi musa alaihissalam da muka ambata saboda shi fushi ne ma da idan mutum ya yi shi a irin wannan yanayi lada zai samu saboda ba yana yi ba ne don wani abu da ya shafi shi karan kansa yana yi ne don Allah saboda an taba wani abu na addinin Allah saboda haka sai ya yi fushi hamiyyatan lidini don kishin addininsa to a nan kaga mutum lada zai samu a kan wannan fushin shi yasa irin wannan fushi shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi za mu karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga a karan kansa shi baya fushi a karan kansa ko da za su zo su ci kwalarsa akwai wanda su suna fafaɗan maganganu a kansa ba laraba kawai da zo ci kwalar sai ce a bashi daga dukiyar Allah tunda ba dukiyar ta mahaifinsa ba ce ba ta abin nan ya tuni min malillah sahabai suka yi wuce aka ce a'a ku kyale shi aka shiga aka ɗauka aka bashi kaga ba wani shugaba da zai yi wani a ci kwalar sa a ce kuma ya bayar baka ci kwalar sa ma ya hana ka bari ka ci kwalar sa kayi babbadanci kayi babbadanci bai baka ba bai bai ka ci kwalarsa to kaga anan bai fushi da abin nan ba da wanda dan sallallahu alaihi wasallam ya karbo abin sa ya karbo bashin wani kaya akan zai biya shi ya dawo gida mutumin ne biyo annabi har gida yayi ta bambami za a cinye mishi kuɗi za a yi kaza za a yi kaza sahabbai suka taso kansa annabi ya ce a ku kyale shi yana da abin fada sanda yana da gaskiya inna li sahibi alhaqqi maqala ku kyale shi mai gaskiya yana da abin fada kayan sa muka karba don haka yana da damar ya fada abin da yake so annabi ya aika gurin wata mata cewa in akwai abin nan ta bayar da bino ne ta bayar aka sallame shi har ma aka kara masa fiye da yadda ya bayar to kaga shi aka yi wa amma bai fushi ba to amma idan wani abu ya shafi addinin Allah yanzu nan sahabbai sai mu ga alamar fushin har ta bayyana a fuskar sa sai mu ga ya fi zai a fuskar sa akwai hadisin da Imam Muslim ya fito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadi wa lam ra'atan wa la khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu shay'un qattu fayantaqimu min sahibihi illa an yuntahaka shay'un min maharimillahi fayantaqimu lillah sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani abu da hannunsa ba tun da yake bai taba dukan mace ba ya duki wata matarsa ko ya duki wani khadimin sa bai taba yi ba sai wajen jihadi kuma daman wuri ne da kake kare kanka ce wa mani la minhu shay'un qattu fayantaqibu min sahibihi ce babu wani abin da za a yi masa na baci ya ce zai rama akan wanda ya yi masa sai dai in an keta alfarmar ubangiji illa an tuntahaka maharimullah fayantaqimu lillah sai dai in an keta alfarma ta ubangiji to adane zai fishin sa dan Allah hakanan sayyidina ali a cikin sahih muslim ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina ali yake cewa an ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kyautar wasu tufafi wato mayafi da kwarjalle aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma na alhariri san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramtawa mazajen wannan al'umma alhariri an halaltawa mata saboda haka aka bashi kyautar su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wa sayyidina ali shi kuma sayyidina ali bai fahimci hikimar aiko masa ba sai ya dauka an aiko masa ne dan ya sa saboda haka sai ya daura ya yafu ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake cewa fa'araftul ghadaba fi wajhihi daga nan naga fushi a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lam ab'atha biha ilayka litalbisa nabi yace ni fa ba na aika maka ba dan kasa nabi ya shiga masa fada ban aika maka dan kasa ba na aika maka ne dan ka raba wa matan gidanka ayayya ga a basu su yi khimari su yi mayafi da shi to kaga anan shi da kansa yake cewa fa'araftul ghadaba fi wajhi sai naga fushi abu ya bayyana a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan hadisin da sai muslim ya rawaito hadisin abdullahi ibn amr yake cewa na tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin garjin rana sai da wasu mutane biyu a cikin masallaci sai suka shiga jayayya suke ta gardama suke ta jayayya akan aya wata aya a cikin alqur'ani to shine yake cewa fa kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu fi wajhihi alghadab sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da kaga fuskar sa ka san a fusace yake yake cewa inna ma halaka man kana qablakum bi ikhtilafin fil kitab ce wannan jayayya da sabani da kuke akan ma'anar wannan aya sai ta kai ku ga halaka domin abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku shine yadda suka rika sabani da gardandami akan alqur'ani akan littafin da Allah ya saukar musu to kaga duk irin wannan fushi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna shi amma yayin da aka taba wani abu na alfarmar Allah subhanahu wataala ko addininsa irin wannan suna nan da yawa misalan su suna nan da yawa to kaga wannan fushi ne mahmud irin wannan fushin fushi ne da idan mutum yayi shi Allah zai masa sakayya a kansa ya nuna fushin sa irin kucin da aka taba addinin Allah akwai fushin da yake shi abin zargi shine mutum yayi fushi akan abin da ma ba gaskiya yake da shi ba wannan fushi ne abin zargi bil ijma kai fushi akan ƙarya kai fushi akan cuta ka cuci mutum kuma ya zo na magana kuma kai fushi kai fushi ka cuce shi to wannan fushi ne wanda yake mazmum kuma shine aka yi magana akan hali akan sa sai kashi na uku na fushi shine fushi wanda yake jibilli wanda yake na halitta akwai mutanen da Allah ya halicce su da fushi musamman ma idan suka ba da umarni ba a bi umarnin ba mai gida ne ya ba wa matansa umarni ba su bi ba ko uba ya ba wa ɗansa umarni bai yi ba to kaga zai yi fushi to wannan fushi ne jibilli abinda dai ake sawa yasa ake hana ci gaba da irin wannan fushi shine hadarin sakamakon abubuwan da yake haifarwa idan mutum ya sakarwa zuciyarsa linzami akan irin wannan fushi to abu shakka zai kai shi ga wani abin da zai zo kuma yana da nasani to sai aka ce kada yayi fushi ba ana nufin kada fushin ya same shi ba domin zai yiwu ya same shi abubuwan da suke jawo fushi suna nan da yawa saboda haka akwai ɗabi'a ta halitta wani Allah ya yi shi da fushi dan abu karan kadan zai ga kamar ba haka ya dace sai ya fushi ya sa ayi abu ba ayi ba sai ya fushi saka wannan fushi ne na ɗabi'a ce ta sashi akwai kuma wanda shi kuma ta'at ta'ali jin nuna isa da girman kai ya isa saboda haka wani abun ba ma rashin isa bane aka nuna masa amma sai ya ji cewa kamar an rena shi sai ya kama fada to wannan kaga shi fushi ne wanda bai dace ba sannan akwai jayayya wani lokaci takan jawo fushi musamman musu akan wani abin da ba shi da wani amfani ba dalilin da zai sa za a musu akan bal waye ci waye bai ci ba waye ke da kaga wannan musu ne na banza da wofi kuma a haka a haka sai kaga wani ransa ya bace har an kai ga doke-doken ma bai sa ba eh har ma kisa ma wani lokaci haka nan wasan banza yana jawo fushi shi ma yana daga cikin abubuwan da ke da wasan banza wasan banza zai kai ga tuhuma zai kai ga jifan mutum da wasu abubuwa tun yana cewa ka gafa bana san wannan fa ka daina fa bana so bana so to sai ka kuma rance ya fara canza ba a zagar lokacin ce to kaga ni fa dole sai na dau mataki to daga lokacin sai ka to wasan banza shi kai har zuciya ta bace haka da tsokana da izgili tsokanan mutum da izgili masa izgili yakan jawo fushi to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda za su bude wa shedan kofa shi kuma idan har ya faru to shi kuma sai ya shiga yayi abin da yake so ga mutum lokaci yayi akwai ƙarin bayani da ya kamata mu yi akan wannan issue na fushi ina ganin sai ko sati mai zuwa muka shigo karatu na gaba kafin mu shiga babi na gaba sai mu karkare akan abin da ya shafi wannan mawdu'i na fushi abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh